Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. Abin nan mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkamu da wannan lokaci, yanzu ma Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna. Muka shigo da wani sabon shirin a wannan yammaci, inda za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece-kuce dangane da gargaɗin da dakarun Najeriya suka yi wa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na cewa za su rufe ofishinta da ke Najeriya, bayan da kungiyar ta fitar da wani rahoto.
Irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba, ganin cewar aikin da suke yi yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su.
To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, shine kuke kallon wannan takaddama. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a hadaddiyar daular Larabawa. Ba a samu jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa akan taron da aka gudanar. Wakilin musamman na batun neman zaman lafiya a Afghanistan, Zalmi Khalidzad, ya jagoranci tawagar Amurka a wurin tattaunawar, wadda ta hada da wakilan Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia da hadaddiyar daular Larabawa, a cewar masu jami'an Taliban da Pakistan a hirarsu da muryar Amurka. Amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkan tsaro Michael Flynn, su biyu da aikin kamun kafa ma kasar Turkiya a Amurka. Waɗanda ake tuhuma sun hada da ɗan Amurka Bijan Kisin mai shekaru 66 da kuma ɗan kasar Turkiya Ekim Alptekin mai shekaru 41. An bayyana tuhumar a yau dinnan Litinin a kotun da ke birnin Alexandria da ke jihar Virginia a kusa da birnin Washington DC. Amurka ta ce waɗanda ake zargin sun yi aiki da Flynn, wanda shi ne tsohon mai ba da shawarwari akan harkar tsaro na shugaban Amurka Donald Trump a shekara ta 2017 kafin ya kore shi a ƙasa da wata ɗaya. Rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a, muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi, ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ke so don dakile kwararowar bakin haure. Tuni dai aka amince da kasafin kuɗin gudanar da rubu'i uku na ayyukan gwamnati zuwa watan Satumba mai zuwa. To amma sauran kasafin kuɗi ya hada har da na tafiyar da harkokin ma'aikatar tsaron gida, mai yiwuwa kuma har da kuɗin gina katanga, wanda mai muhimmin alkawari ne na yakin neman zaben Trump na shekara ta 2016. To amma dala biliyan 5 da Trump ke bukata daga jimlar dala biliyan 20 na gina katanga na samun matukar turjiya daga 'yan Democrats da wasu 'yan Republican, wanda ke haifar da shakku kan yiwuwar ginawa. 'Yan Democrats sun yi tayin abin da ba zai wuce dala biliyan 1.6 ba saboda inganta tsaron kan iyaka, ko shi din ma ba don gina katangan ba. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maboyar 'yan Al-Shabab da ke kusa da Mogadishu, babban birnin Somaliya, inda ya halaka mayaka aƙalla 62 da suka hada da matsakaitan kwamandojin mayakan 10, a cewar jami'an gwamnatin Somaliya da majiyoyin tsaro. A cewar wani jami'in leken asirin tsaro na kasar Somalia, 'yan ta'addan sun kafa wani boyayyen sansani mai tazarar kilomita 53 kudu da birnin Mogadishu saboda kasancewar wajen kusa da babban birnin da kuma garin Marka mai tashar jiragen ruwa. Dakarun Amurka da na Somalia sun shafi shekaru da dama suna auna wasu sansanonin Al-Shabab da ke yankin Lower Shabelle, a cewar wani jami'in da ya buƙaci a sakaya sunansa.
Amina Buhari Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau rundunar sojin Najeriya ta fitar da sanarwar cewa za ta rufe ofishin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ke Najeriya saboda abin da ta kira kokari da kungiyar ke yi na tada husuma a kasar. Rundunar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, wacce wakilinmu Hassan Maina kaina ya gani ya kuma hada mana wannan rahoto akai.
Cikin wata sanarwa, hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura kungiyar Amnesty International na kukkulla kisisinar zargin sojojin Najeriya da laifin take yancin bil'adama. Sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu, ta kuma ce kungiyar Amnesty International na shirin daukar nauyin wata zanga-zanga irin na bogi domin zargin jami'an tsaron ta hannun wasu kungiyoyin jekanayika da ma zargin shugabannin na sojoji, kamar yadda a baya suka yi amfani da rigimar Boko Haram da batun yan uwa almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki, yanzu kuma da batun makiyaya da manoma. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta kuma gano cewar yanzu haka Amnesty International ta shirin wasafa wani rahoto da ka iya bata wa sojojin suna don ganin sun wargaza Najeriya. A don haka sojin suka ce ba su da wani zabi illa su yi kiran a rufe ofishin Amnesty International da ke nan Najeriya. Sojojin Najeriya na ci gaba da fito na fito da cibiyoyi da ma kungiyoyin kasa da kasa a baya-bayan nan, ko a makon jiya ma sai da rundunar Operation Lafiya Dole ta haramtawa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF mai kula da kadadan yara gudanar da ayyukanta a shiyar arewa maso gabas, kafin daga misali kuma su soke wannan haramcin suka yi, al'amarin da masu lura da al'amuran yau da kullum ke cewar sojojin sun yi amai sun lashe. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, ɗazunin na tuntuɓi kakakin ƙungiyar ta Amnesty International a Nigeria, wato Malam Isa Sanusi, wanda na fara da tambayar shi yadda suke kallon wannan gargaɗi da rundunar sojin Najeriya ta yi musu.
Irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba. In ka tuna, ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya. To ba ma so, saboda muna ganin cewar aikin da suke yi yana da muhimmanci, ba ma so mu riƙa jayayya da su. Mun fi so su mai da hankali a kan aikinsu na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya. Mu dai kawai abin da muka yi shi ne rahoto ne muka yi, inda muka nuna a kan cewa cikin shekaru uku aƙalla kusan mutane 4,000 aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Abinda muke cewa shi ne haƙƙin gwamnati ya rataya a kan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a. Shin mutane kusan 4,000 nan da aka kashe, wa aka hukunta, wa aka kama, kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe? Abinda mu muke magana a kai kenan.
To su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai, kuna amfani da wasu ƙungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun tada husuma kamar yadda suke zargi. Misali, sun kawo batun rikicin Boko Haram da batun rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice, kuna ƙoƙarin tada husuma a Najeriya.
To gaskiya ba mu so mu yi mu mai da martani akan irin wannan zargi ba, domin ba ma so mu shiga jayayya. Mu abinda muke so a mai da hankali akan batun da ake magana akai. Mutane 3,000 da 600 ko 500 da wani abu sun mutu a cikin shekara uku. Me ya faru ya akai haka a duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shiru sai kasa irin ta mu to baya ga wannan mun san cewa kasa Najeriya kasa ce mai doka tana da tsari idan mutum ana zargin sa da yana koyayi wa kasa zagon kasa ko ya ci amanar kasa akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi to idan mutum yayi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu kwari ne ko kuma ya dau mataki na zuwa wurin shari'a
to su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su
tunda suna da hujjoji shikenan sai da kamata yayi a ce tunda da hujja din a gabatar wa mutane idan aka gabatar wa al'umma a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a to kaga za a kunyata mu idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza kasan nan sai Allah ya tona mana asiri abinda mu muke fata kenan
to yanzu kaman da suka ce wannan gargadi ne idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe opposition ku kaman ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku
to har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata
Isa Sanusi kenan kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya Tare kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku shin ya kuke kallon wannan lamari amma kafin mu bude layukan mu mu shakata da wannan waka Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Kamar da lana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
To Mahmud kai da Amina barkanku da dare.
Madalla, barka dai.
Salisu na gaidan mai biredi ne daga Jamara kuma sakataren mabugawa na Alewacin Bauchi.
To muna jin kamalan Salisu.
Yawwa to wannan takaddama dai har ga Allah ya kamata kowa ya tsaya a matsayinsa in dai nace ina jin yunwa to ni nake jin yunwa wani ba zai zo ya ce min shi yake jin min yunwa ta ba. Yawwa to kamar yadda take barazana duka ofishinta to komai dai za a duba yanayi su hukuma su duba yadda jami'an tsaron su suke da yadda suke kare kasa a cikin kasarsu ba wani ne zai zo yana nuna barazana ko za a rufe ofis ko makamancin irin wannan ba in dai sun yi to suna kiyayewa to ai ba wai wani abu ne abin tarihi da ya wuya ba sai a yi abu a cikin lumana a gama lafiya a yi lafiya. Wannan shi ne gudunmuwata daga Salisu na gaidan mai biredi Jamara.
To muna godiya Malam Salisu bari mu je jihar Kaduna wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo barka da yammaci.
Yawa Alhaji barka da dare.
Yawa su ɗaya suna da Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Ina da Allah muna jin ka.
to mu da mu a irin wannan ranar muke so mu jima a Najeriya gaba ɗaya domin Amnesty International wannan kungiya da suke magana wai kare haƙƙi dan adam suna kare wani bangare ne daban dan haka akwai abubuwan da akai gasu nan a Najeriya kirkire mun gani ba ci magana ba sai akan abin da zaka so domin su yada wata manufa ta su ko kuma su kawo mutane haddasa-haddasan wani tashin hankali a Najeriya ni na goye bayan wannan kungiyar sojin ta kulle wannan Amnesty International domin ba su da wani amfani
to amma
suna da amfani ana kashe mutane a zamfara ana kashe mutane a yana ne
Alhaji Musa kamar yadda ka ji shi kakakin da ya magana a hirar da muka yi da shi ya musanta waɗannan zarge-zarge da ita rundunar sojin Najeriya take musu
ka gane wannan abubuwan mu ƴan Najeriya ne mun san komai mu ba su yada ba su bayani ne aka fa watsa labarai jikin da ka sani muna shiga muna wai mun san abubuwan da suke ya kamata a ce suna abubuwan da ya kamata a Najeriya amma ba wai a ce ra'ayin kansu ko kuma a suna kare wani bangare ba dan haka wannan abun ya kamata Amnesty ma mai amfanin ta ma a Najeriya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to mun gode Alhaji Musa bari mu je jihar Jigawa wane ne akan layi
salamu alaikum
annu alaikum salam
kana magana da Kamusu Muhammad Sakaina wanda ke hade da gannin sarki
to muna jin ka
yawa ra'ayina anan gaskiya shine Amurka ne ban ga amfani da Najeriya ba
baka ganin to muna jin ka baka ganin suna taimakawa wajen fadakar da mutane kan abin da ya shafi hakokin su
wallahi ba wani abu fadakar da suke ce kawai ba abin da suke illa munafiki ni wallahi tallahi kwata-kwata ba ta da amfani ku kokari take komai ta haddasa mutane su tuna Najeriya mu kuma Najeriya nan uwa da uba ɗaya ne ko ba haka ba ne eh magana fi billahi tunda kaga ba ta da amfani eh komai na su buɗe tsakanin Allah su faɗa mana
to Hamisu kenan
amma kana da jori fa abin gaba da farfi ya kamata komai a fita
to muna godiya Hamisu daga jihar Jigawa zamu tsallaka zuwa can Nasarawa wade ne akan layi
to mai magana Bashir Taylor ne daga nan line na wika cikin garin Lafiyan Bari-bari
to muna jin kamar Bashir
to a gaskiya yana da kyau kware da gaskiya a samu fahimtar juna tsakanin sojojin Najeriya da kuma waɗannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama don kuwa fahimtar junan su inda an samu fahimtar juna ba za a ringa samu wannan kace na ce ba kuma sojojin Najeriya suna iya kokarin su ya zama wajibi duk wata kungiya da tana Najeriya ta baiwa sojojin Najeriya goyon baya 100% domin a samu tabbataccen zaman lafiya a Najeriya nagode Bashir Taylor daga nan Lafiyan Bari-bari
mu ne da godiya Malam Bashir daga Nasarawa zamu je can kudu maso kudancin Najeriya a Port Harcourt wane ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
to sunana Salisu mai dabiru daga garin Port Harcourt
to muna jin ka Malam Salisu
to alhamdulillah wannan kungiya da take wannan abin nan gaskiya ba ma gargadin da za su yi ba kamata ai kawai su yi su masu sa a rigo kawai wannan kungiya da take ba don kokarin da sojojin Najeriya suke ta yi ba mutaba jin sun faɗi kokarin sojojin Najeriya ko Najeriya ko da su da ba sai dai aka tsina ka kawai duk da Najeriya sojojin Najeriya suke ta kokari muke ta da su addu'a to su mutaba jin su abin nan ba yanzu nan sojojin da aka shi wancan satin da ya wuce mutaba jin sun jajanta musu ba ko sun kawo wasu a aidin su sojojin Najeriya sun yi kaza sun yi kaza saboda haka mu dai gaskiya ba mu ga ba ta da wani amfani a nan Najeriya ya kamata a rufe ta ba ta da wani amfani
ra'ayin Salisu kenan a Port Harcourt muna godiya to madalla muna godiya Malam Salisu bari mu je jihar Sokoto wane ne akan layi madalla na Sokoto kana tare da mu
ina tare da ku Malam Mahmudu Lalo
yawa to muna jin ka
eh to kuna tare da Usman Ezelo Bonkari karamin hukumar mulki ta jinjiya jihar Sokoto Najeriya
to muna jin ka Malam Usman
to dangane da wannan yayin muke so in kira anan ya da kyau a ce da ita Amnesty International da sojojin da sojojin Najeriya to zanna ta burin shawara a gano ina gaskiya al'amari yake mu yanzu bamu ehetuwa mu ce Amnesty ba ta da gaskiya kun ba za mu ehetuwa mu ba ita sojojin da sojojin kararcewa ita da gaskiya ba wannan abin da zai nuna wani ita ce gwamnatin Najeriya ya da kyau shugaban kasar tarayyar Najeriya ya zauna da waɗannan mahukuntan guda biyu shiga cewa ina gaskiya al'amarin tunda har suna zargin an kashe akalla kusan mutum 4,000 ko babu wanda an ka hukunta to ya da kyau a ce gwamnatin Najeriya ta tsaya ta yi amfani da wannan dama ta gano gaskiya al'amari ya har gaskiya ne to a hukunta wanda sun kai wannan abin da ya ga dauki matakai tun da a hadda UNICEF sun to sun ce sun hana mata ayyuka kuma daga baya sun yi amai sun lace sun ce sun bata dama ba ga rike a ce don Allah kada mu sa son rai mu ƴan Najeriya a'a mu ba kowane bangare nace yaki ne a ga cewa ai bincike an gano marasa gaskiya da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya nagode kuma ai bello bankar karman hukumar ta bin jajiya ta fitar Najeriya
to mu ne da godiya Malam Usman zamu je jihar Yobe wani ne kan lai a Yobe
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kana tare da mutaka mai lallacin babbar tashar ta Maturu jihar Yobe Najeriya.
To muna jin kamalan mutaka.
Allah hakika wannan abu da ake tattauna kai mu gaskiya mu ga amfanin kungiyar Amnesty International a Najeriya ba.
Dalilin ka
gaskiya.
Na'am. Dalilin ka.
Ai dalilin na shine duk abin da ake yi ba mu taba da abin da ake cewa fili ne karara a ce ga abin da ake yi na suna kare haƙƙin ɗan adam ba. Saboda abin da mu karara a idan muke ganin abin da sojoji suke a nan Najeriya nan su a nan yankin da muna ganin alhamdulillah suna aiki ya bakin kokarin su. To abin da yake samun su ba mu je da ake jajanta musu irin abin da yake samun su ba.
Ba ka ganin akwai wata hanya da bangarorin biyu za su iya aiki tare domin a kai ga gaci wato tsakanin sojojin kenan da ita wannan kungiya ta Amnesty?
To ai kamata a yi a ce sun zauna tsakanin su sun tattauna duk abin da yake ko zai kawo cigaba a wannan aiki na su. Domin da zai an suka kawo mana wannan cigaban to shine za mu gani a bakarra amma ba san ta koyi ba mu san abin da suke tattauna ba ai wannan ba cigaba ba ne.
To muna godiya mutane. Muna da wani kira daga jihar Bauchi wani ne kan layi.
Sunan Alhaji Audu Bajere kan yi.
Eh wato Alhaji Audu muna jin ka.
To ni da wara ta zuwa. Wannan mutane su zauna tsakanin su da zuwa inda kowa yana da amfani. Amma ya kamata a ce kullum su wanda a tsaye na tsaye ne. Wannan shi ne shawara ta kuma ina fata za su haɗa kansu don a zauna lafiya.
To muna godiya Alhaji Audu daga Bauchi zamu je can jihar Niger wani ne kan layi.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To sunana Dallami Jojo Kagara jihar Niger Nigeria.
To muna jin kamalan Dallami.
Ah. To abubuwan da yake faruwa a Maiduguri ga aka abinda matakan da sojoji suka dauka akan kungiyar da wanda suke taimaka ma marasa lafiya. Ta halin gaskiya ya kamata
sojoji
su haɗa kai da wannan kungiyar nan su zauna wurin da kurakurai suke a yi gyara amma ba wani bangare da zai iya yi shi kadai ba tare da wannan kungiyoyin ba ya kamata su haɗa kai su tafi tare duk abubuwan da yake faruwa a zauna a yi gyara a ga abin da yake faruwa sai a yi gyara a kai amma ba wai a hana su kwata-kwata ba bai yi ba ya kamata su yi nazari a kai.
To muna godiya Malam Dallami daga Niger muna kuma jihar ta Niger har ila yau. Wane ne kan layi?
Ibrahim mai wakilin hula garin mai gode a Kimba.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina wannan kungiyar ba ta daura amfani mu gare mu a nan Najeriya.
Muna jin ka.
Yau domin saboda sau nawa ne ake sake haƙƙin bil'adama amma kuma babu wani abu da suke wanda za a ce ga shi sun yi ali sun kwato haƙƙin bil'adama.
Malam Ibrahim sukan fitar da sanarwa cewa an yi kaza a wuri kaza asali ma ita wannan takaddama ta samo asali ne wato tun daga wani rahoto da suka fitar na cewa an kashe dubban mutane a wani wa'adin lokaci.
To an kashe mutane a wani lokaci to me ya suka yi wanda yake za a ce gashi sun yi kokari alhakin an bi musu haƙƙin ɗan gwanzo aka yi ba su daura amfani mu gare mu.
To muna godiya Malam Ibrahim daga jihar Niger ra'ayin sake nan bari mu je Adamawa wane ne kan layi?
Eh sa magana da Malam Jesu ne da Adamawa.
Sai yau muna jin ka.
Eh ra'ayi na dai zanna dai su daidaita tsakanin su domin an ne su wani lokaci sukan shiga harkar soja kuma ana iya kake sojoji amma ba su iya magana akan abin da ake musu ba.
Muna jin ka Malam.
To kuma ya kamata su san su sojan masu ma da rai suke Allah ya daya aka ba su kuma sun rance ne akan
so kiran shi ya kace kuma dama an daga mana hannu lokaci ya muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawa. yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila za ta fafata da Bayern Munich ta ƙasar Jamus a zagayen 16 na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun Turai. A yau ne aka shata jadawalin fafatawa a zagayen na biyu bayan kammala wasannin matakin rukuni-rukuni na gasar a makon jiya. Su ma dai ƙungiyoyin Manchester City da Tottenham za su fafata ne da ƙungiyoyin ƙasar Jamus, inda City ɗin za ta haɗu da Schalke 04 yayin da ita ko Tottenham za ta kece reni da ƙungiyar Borussia Dortmund. Manchester United za ta fafata da PSG ta ƙasar Faransa. Real Madrid ta ƙasar Spain kuma za ta kara da Ajax ta ƙasar Holland, yayin da Juventus ta ƙasar Italia ita kuma za ta buga da Atletico Madrid ta ƙasar Spain. Zakarun gasar La Liga ta ƙasar ta Spain wato Barcelona za su fafata ne da ƙungiyar Roma ta ƙasar Italia. Za a fafata wasannin matakin ne na farko daga ranar 12 zuwa 20 ga watan Fabrairun sabuwar shekara, yayin da kuma za a buga wasanni na biyu daga ranar 5 zuwa 13 ga watan Maris. A nahiyar Afrika kuma hukumar ƙwallon nahiyar wato CAF ta tabbatar da cewa sun bata dauki wani mataki ba na tilastawa kasar Ivory Coast ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2023 a maimakon ta shekara ta 2021. Shugaban hukumar Ahmad Ahmad ya faɗa a wata kafar gidan talabijin cewa kasar Kamaru ce aka baiwa damar shirya gasar ta shekara ta 2021 ba kasar Ivory Coast ba. An kwacewa kasar ta Kamaru damar karbar bakuncin gasar ta shekara ta 2019 mai zuwa saboda rashin kammala shirye-shirye da kuma tsaro. A ranar Asabar da ta gabata hukumar ta CAF ta tabbatar da cewa kasashen Masar da Afrika ta Kudu sun gabatar da bukatunsu na karbar bakuncin gasar ta baɗi, kuma ba a kai ga cimma matsaya akan bukatun nasu ba har sai nan da ranar 9 ga watan Janairu. Yanzu haka ana zaman ɗarɗara ƙungiyar Manchester United ta Ingila biyo bayan kashin da ta sha jiya a gidan Liverpool da ci 3 da nema a wasan gasar Premier. Masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin hakan kan iya shafuwar makomar aikin mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Jose Mourinho a daidai lokacin da kuma ake hasashen mai yiwuwa ta rasa wasu zaratan 'yan wasanta irin su Paul Pogba da watakila za su iya canza sheka daga ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ba a sami jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa akan taron da aka gudanar. Amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkan tsaron ƙasa Michael Flynn su biyu da aikin kama ƙafa ma ƙasar Turkiyya a Amurka. Rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga ƙarfe 12 na daren ranar Juma'a. Muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi, ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Donald Trump ke so don daƙile kwararowar baƙin haure. Hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maɓoyar 'yan Al-Shabab da ke kusa da Mogadishu, babban birnin Somalia, inda ya halaka mayaka aƙalla 62 da suka hada da matsakaitan kwamandojin mayakan 10 a cewar jami'an gwamnatin Somalia da majiyoyin tsaro. A cewar wani jami'in leƙen asirin tsaro na ƙasar Somalia, 'yan ta'addan sun kafa wani ɓoyayyen sansani mai tazarar kilomita 53.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu madadin ita Amina Buhari Auna da Dani gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.